da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sararwa assalamu alaikum shirin namu ne na yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu FM din na Jamhuriyar ta Niger da suka hada da radio a amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma sai a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Safina ta Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro a yau Juma'a 12 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma.
Yau ma muna tare da wani bako ne Bashir wanda dan Najeriya ne amma mazaunin nan Atlanta a yanzu haka wata jiha nan Amurka kenan wanda kuma ya fada ma wakiliyar mu ko kuma abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad game da shin me ya kawo shi Amurka har ya shiga harkar kasuwanci da kuma harkar kwalliya ta suturu.
Kana bangaren watan kwalliya kenan fashion za a ce kenan
suturan
kayan mu din na gida to ta yaya ka samu kanka a cikin wannan kuma
eh kamar yanda dazun muke magana da wani ne kin san kamar daga wannan irin shigan da nayi yanzu nazo kin ga yanayi ne ran da na sa kaya zaki ga mutane suna sha'awan kaya musamman sai ga mutun ya zo wuri na wannan kayan fa ko takalmi na sa takalmi wani irin takalma namu na sa wallahi da dama zaki ga an tsayar da ni ana tambaya na to wannan abu naga to ai wannan abun zan iya business akan shi wani ma sai da ya kira ni yace min dan Allah ta yaya ne wannan abun zan dinga supply zan dinga kawo musu
to zan dan ungwagwane ba Kano ne
eh ba Kano ne to sai kuma hirar da zamu yi da wani mawaki da muka so mu yi kwanaki layaye mana bore wato sufin zamani.
Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Ni na gaishe ku mata. Kuma ina kaunar ku mata. Ina san mai son ku mata. Bani san makiyin ku mata.
Cikin sufin zamani dan dai kan da sufin da ni to ina ga da sai dai yayi
da waka yaba an to Usman zamu cashe da wakokin shi wannan mawaki da zamu tattauna tare da shi
to yanzu kai tsaye kafin mu je ga sufin zamani din an jima kadan to yanzu zamu fara ne da tattaunawar da abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad tai da bakon mu da ya ziyarce mu wato Bashir wanda ya fada mana me ya kawo shi zama a Amurka da magana yanda ya danyo siyasa a gida da yanda ya zo ya shiga harkan neman zuba jari a nan da kuma maganar suturu na kaya na kwalliya wanda mun rabo hira biyu zamu ji kashin farko yau
ko zaka ga mana cikakken sunanka
sunana Muhammad Bashir Tanimu
na'am
amma ana wasu suna kira na Bashir Ngogo musamman Abuja wasu kuma daga Kaduna suna kira na Bash Peaceman.
Malam Bashir me ya kawo ka kasar Amurka?
Amurka dai kin san kasa ne da kowa yake son ya zo musamman ta yanda yake ganin akwai opportunities kuma
watan dama ke
dama yeah that's right sannan kin san kowani irin mutum misali a can irin Africa we are looking up to muna kallon irin America cewon akwai dama na harkoki wanda mu a Nigeria ne kin san muna da kamar rushing opportunities enough
rushing
dama sosai na abubuwa so basically shine I mean takaice shine lokacin yakin neman zabe na 2015 a Nigeria wanda mun shiga ciki sosai muka iyakacin namu kokarin da muka yi yawa to a irin wannan lokacin da Allah ya zo ya tabbatar kuma da gwamnati muka ga gwamnati kuma mai farin jini da kuma muna yi mata kyakkyawan zato za ta kawo tsare-tsare sabanin irin abubuwan da suka farfaro a irin gwamnatin baya to irin wannan abun yasa kuma before then ma muna sanar da ciwon kamar irin 'yan kasuwa masu neman sa hannun jari a kasashen waje da dama da suke zuwa Nigeria a lokacin irin gwamnatin baya. Zaki ga suna zuwa suna neman ayyuka a Nigeria. To amma zaki ga abun takeici mafi yawanci 'yan tsakani mutanen 'yan kasan mu na 'yan tsakani da suke tare da gwamnati a irin wancan lokaci sai kaga irin wannan mutanen suna fuskantar matsaloli da dama.
Wadanne irin matsaloli ke?
Kamar misali akwai abin da ake magana PR.
Kamar cin hanci kenan.
To haka akwai irin wannan irin korafe-korafen da zaki dinga ji, you know. To shine sai muka ga cewa mu kuma alhamdulillah muna da dan wayewan mu da, you know, abinda zamu iya kokarin mu ga dama mu iya amfani da dama. You know, muka ce to tunda Allah ya sa an kafa gwamnati yawa kamar yadda nake fada a baya, irin matsalolin da aka samu wasu kamfanoni suna bada kuɗi akan suna son su samu wasu jami'an gwamnati da za a tabbatar a samu ba su ayyuka da za su yi. To a ƙarshe kuma sai ki gama ba a samu ba su samu ba shi wancan, you know, akwai irin wannan abubuwan a zuciyarsu wanda dama yana sa ba su da ƙarfin gwiwa a irin wancan gwamnati saboda abu ne ƙarara haka zaki dinga ganin shi. Akwai irin wannan ƙorafe-ƙorafen wurin 'yan kasuwa masu neman zuwa Najeriya su yi harkoki. To wannan abin da aka samu sabon gwamnati na ci musenai tunanin irin wayannan mutanen yanzu tunda wannan gwamnati da ta shigo yanzu ta zo ta samu ta inheriting almost
tagaji almost
economy tattalin arziki
gurbatacciya
yawa irin wannan lokacin. So to kin gani sai muka ga kaman wannan wani dama ne da Allah ya sa muna da shige-shigen mu irin nan kuma mun san akwai irin mutane haka da suke son su yi. To wannan ga dama wannan gwamnati da gwamnatin namu ne mun yi yaƙi ne mun zabanta sosai yanzu kuma muna a lokacin muna kyakkyawan zaton duk irin wanda za a ba mu kamar mutane ne da sun san mu mun san su. To kin ga ba so da yanzu zai zama sauki na irin wayancan mutane mu mun sai za mu shiga mu zo mu nemo su kamar yanda yanzu nayi wanda shine dalilin zuwa na America mu samu irin mutane wannan da har yanzu suna da sha'awan su. To yanzu za mu yi musu hanya saboda ga gwamnati mai kyau da za mu iya irin wannan abun da suke son su cimmawa su samu da sauki.
Wannan abubuwan da kake faɗi akan kai mutane ko kuma neman mutane da za su saka hannun jari a watan kasuwanci a Najeriya, wane irin kasuwanci kake nufi?
Eh, to kinga kaman abin da na farko dai ita wannan gwamnati tana da ra'ayi ne sosai ta bangaren noma.
Na'am.
You know, agriculture. Yawa da kuma kaman ma'adanai, social mineral, solid mineral resources, ma'adanai, arzikin ma'adanai. Yawa to irin kaman abinda ita wannan gwamnati in kika lura abinda take fuskanta kenan, saboda a baya ba a ba su la'akari an fi dogaro ne sosai akan man fetur. To kuma man fetur ma yake tsaye ka lura ita wannan gwamnati ta samu ya farashin ya ba da bambani da kaman baya a baya. To mu kamar yadda nake gaya miki ɗazun ganin cewan mun shiga gwagwarmaya da aka yi ne na gwamnati da mun ƙasa ta samu canji. Muna cike da sanin cewan ƙasar nan akwai ɗumbin arziki na ma'adanai da Allah ya yi mana. To amma gwamnati ta fito da kyakkyawan niyan tana son ta yi, dama shi ne muke kaman ƙalubalen. To ita kuma wannan gwamnati muka ga cewan alamun gwamnati ne wanda jama'a suka kawo ta, kuma ita kankanta za ta tsaya ta gane abinda wayancan ba su yi ba su su yi. To shi ne muka ce bari mu zo mu shiga ƙasashe irin wayannan kamar America ɗin nan, muka zo mu samu irin mutane da suke neman harkoki a Najeriya musamman ta ɓangaren ma'adanai ɗin nan da na miki magana da noma. Yawa to kuma muna sane da wasu jami'ai wasu wanda suke wasu mukamai muna ga ba zai mana wahalan mu gansu ba. Yawa to mu kawo ga mutane ɗin
saboda dole sai an bi ta hanyar watan manyan mutane ko kuma 'yan siyasa kafin ma a samu mutane su kai hannun jari ke kenan duk da cewa a ƙasa ake yi wa?
Eh to ai kin san kwarai abu ne na takaici. Alhamdulillahi ke ƴar Najeriya ce kuma menene kin san zaki ko menene zaki dan samu idea akan abin da nake kokarin faɗa. Abin da nake nufi anan kamar abin da kika faɗa ne. Eh abu ne yayi sounding yana kamar bai kamata ba amma kuma abin takaici shine yake faruwa a ƙasar mu. Aiki ba wanda zai zo dole sai ka bi kana da dan jagora. Abin da yake kenan wanda a zahiri ba kai kamata ya kasance ba abu ne kamata ya kasance mutum ya gani ya ga kasan ku yana da tsaro yana da wani harka kamar opportunities da ya gani na cewa zai iya zuwa ya sa hannun jari a wani kaza bai habbaka kasan ta samu shi ma ya samu kamar yadda nake ga miki muna kamar abu ne da ya zama zai canza tunda ai shine dalilin canji din nan
da yake magana
to ba zan ce ya canza ba amma dai na san akwai kamar dai mawuyacin yanayi da Najeriya take tabbatarwa na cewa tana da matukar akwai difficult situations
matsanancin hali
yawa you know to shine amma kuma muna still ana kyautata zato muna sa ran cewa with time din za a kai tunda dama ba lokaci daya muke ƙara lura ba yanzu haka yake ƙara tabbatar mana da ba lalle bane yana nuna cewa canji zai zo lokaci daya abin yana da yawan gaske yawa
to malam bash ka zo America kuma naga cewa kai dai dan kasuwa ne kaca-kaca kana neman masu hannun jari ka kai gida su sa watan kudin su a cikin abubuwa wanda zai taimaka wa kasar mu Najeriya ta haɓaka kuma matasa su samu aiki mun ga cewa kana bangaren watan kwalliya kenan fashion za a ce kenan
suturan
kayan mu din na gida
to
ta yaya ka samu kanka a cikin wannan kuma
kamar yanda dazu muke magana da wani ne kin san kamar daga wannan irin shigan da nayi yanzu nazo kin ga yanayi ne yasa ne wannan shigan saboda sanyi yanzu da ake ciki amma na lura ina da wani yanayi ni na tunda nazo kasan nan kayayyakin mu nake sawa
kayan Hausa
ina da kayayyaki na ina da tailori ina da suke mun kaya masu kyau haka to mafiyancin dirran da kullun cikin irin kayayyakin nake ni ana
saboda lokacin zafi shi kake sawa
yawa mafiyancin lokaci ko zan tafi wani babban taro da sauran su haka irin tararkan da nake zuwa so to a irin haka yasa dirran da na sa kaya zaki ga mutane suna sha'awan kaya musamman sai ga mutun ya zo wuri na wannan kayan fa da mi aka dinka wannan irin
ya watan ɗan nan kenan
ɗan nan yawa to irin wannan abun naga an tambaye ni ba ɗaya ba biyu abu mai zama mun maniya ya zama mun wani in bayar kamar wancan shekaran da nazo kasan nan na koma duka kayayyaki na irin wannan duka na babbayar da su to wannan karan da tun daga nan kuma lokacin sai na fara tunani to ai wannan mutum zai iya amfani da wannan daman ya samu kuɗi you know to kawai shine sai to kuma tun daga nan dama na yi mataloli na magana wasu daga tace to yanzu mana su dinga diddinka min suna you know na ce to shikenan gaskiya kan abu ne da za mu yi tunani akan shi to kuma gaskiya da nazo kamar inda na ga miki dai dama ne mu mun zo kasan nan muna neman sana'a ne mu taimaki kanmu da kanmu mu taimaki kasan mu
haka
you know to shine to kawai shine naga to ai wannan ma ga wani dama
ba wani abu ne da ka saba yi tun can da ba kawai dama ce ka gani kuma ka dauka
ni kawai kaya ne sai ka ina kaya ne na shiga wanda ni a wuri na ina ga ba wani abu ne wanda duk muka saba kowa kaya ne kawai kwata-kwata ce sabon kaya ko menene to nan sai ga ba irin kallon da yake mishi ba nan wani irin kallon sha'awa kaman wani irin kaman kaga gwan
na'am
kaman mace ta ga gwan irin to daga irin nan naga an yi mun abin nan ba ɗaya ba biyu ba ana ta yi mun ko ina na je a Washington a Maryland kin gane na je
Atlanta
Chicago you know duk irin wuraren nan da na tafi ina cikin kaya ko a airport da wuya ni na riga na ko takalmi na sa takalmi wani irin takalma namu na sa wallahi da dama zaki ga an tsayar da ni ana tambaya na to wannan abin naga to ai wannan abin zan iya business a kan shi wani ma sai da ya kira ni ya ce min dan Allah ta yaya ne wannan abin zan dinga supply zan dinga kawo musu kayan nan su za su dinga siya
irin bai ci
To haka yake. Sai mu ce mun gode kwarai da ka samu tattaunawa da mu. Kuma mako mai zuwa insha Allah zamu dasa daga inda aka tsaya. Ya tsaya ne inda yake magana akan yadda fasitara take ya gano neman kudi a cikin tasafiyar to. Eh kin san abin ki da kike maka ne kai. Wai kawai da yaba shi ce to ai ga hanyar samun
kudi. Kuma da gaske ne haka ne.
Me makon ai teba kawai ba gara dinga yaba dala na shigowa ba.
Eh.
Eh to wannan kan haka.
To kuma zamu fara da waƙar sufin zamani yanzu da ya rera wa mata kafin mu tattauna da shi ta waya.
Haka.
Kamar ku
mata
ku iyaye na ne
mata
kana yayye na ne
mata
ku bakanne na ne
mata
kana dangi na ne
mata
ku bacinsi na ne
mata
abokan rayuwa ne
mata
wanda ya doke ku
mata
ko ko ya zage ku
mata
ko ko ya kware ku
mata
ko ko ya cuce ku
mata
ko ya zalunce ku
mata
ko munafintar ku
mata
ko ya ince ku
mata
Allah shirye shi
mata
dan kwada ya san ku
mata
to ba zai cuce ku
mata
da ya san matsayin ku
mata
ba zai zalunce ku
mata
rabbu ya zabe ku
mata
daraja ya ba ku
mata
martaba ya ba ku
mata
matsayi ya ba ku
mata
girma ya ba ku
mata
daukaka ya ba ku
mata
ilimi ya ba ku
mata
kana ya yanta ku
mata
kwarjini ya ba ku
mata
karinjini ya ba ku
mata
la ilaha illallah
mata
sidi dan abdallah
mata
babani sai allah
mata
duniya sai allah
mata
a gaida bayin allah
mata
masu tsoron allah
mata
masu bautar allah
mata
masu kwana sallah
mata
masu kaunar allah
mata
har da manzon allah
mata
babu kila wakala
mata
malan duk matsayinka
mata
ko mai girmanka
mata
duk cilin dukiyarka
mata
duk irin karfinka
mata
ko mai wayanka
mata
mace ta haife ka
mata
sufin zamani
mata
yaro dan zamani
mata
mawakin zamani
mata
ko da kuka gani
mata
mace ta haife ni
mata
ni ma na girmama mata
to mun gode mun gode mun gode mun gode Usama mun gode
kai kun waku
mun waku
kai sun zamuni manya kun waku
mun gode
to haka yake muna tare da shi gaji ta waya kamar yadda muka ce wancan lokaci mun so mu tattauna layi ta mana tutsu muka samu tangar layi muka hakura karshe dai to yau Allah ya sa mun zakulo shi kuma mun same shi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
barka da shigowa
sufi sufin zamani
barkan mu dai
yawa to zaka wallahi alhamdulillah gashi na ce sufin zamani to ga musu cikakken sunanka
da farko suna na
Sarfilu Umar
a unguwar Sabon TV kenan nan wajen makarantar Boko
eh I wanna yawa kace sai ya hakuri kamar lan ya dan itan garda kace a wurin makaranta wata unguwa
eh to ne da farko kuma na Sarfilu Umar Zarewa an haife ni a garin Zarewa dake karamar hukumar Rogo a nan unguwar Sabon Tebi dake wajen makarantar Boko kenan
eh to haka yake
Rogo Kano kenan
eh
Rogo Kano kenan ko
eh hello. Kakken fatani ma na gida.
She ne ce roga kasar Kano ce.
Kasar Kano.
Ina da aboki Aminu Zarewa sunan shi. Na san Zarewa.
Allah sarki.
To
kware da gaske Allah sarki.
To Sufi kamar yanda muka so wancan lokacin mu tattauna da kai. Kana waƙoƙi ni da farko kafin nan me yasa ake ce ma sufin zamani?
So da farko san kowane mutum akwai yakan dan samu inciya da ranci kenan da ake kira mutum da ita. To zahir magana na samu wannan suna ne ta dalilin wannan sana'a ta wata waka da nake yi. Wanda daga nan sunan ya fara fitowa da ake kira na da shi.
To alhamdulillah.
Ita wannan sana'a ta waka ita ta bani wannan suna na sufin zamani.
To
ni ma daga nan kuma sai na dora kasa akwai ma masu lakani da cewar in za a inciya a rinka tunani lokacin da aka jigiya ake biyar sunan da na ji cewar ba mai kyau ba ne to zan yi magana a kan cewar
aka ce sufi ai an alakanta abin jiki. To tunda da jidda yake da bai wuce minti kaman 5 zuwa 6 zamu baka ba saboda ka san akwai ɗan waƙoƙinka da zamu dan dinga dan mintsina kana mu gaya mana a takaice ya akai ka shiga waka.
To farko zan yi cewa waka na fara ta tun ina yaro. Duk da dai lokacin ban san waka ta rubuce ko kuma ake ga waka ta baki ba bana bambance wannan. To amma na kasance ina jin waƙoƙin gargajiya idan na ji wakar sana ali dan dawo da irin dan misali zai ɗauko abu ko kalma ya ɗauko magana sai ka ji amsin sun ƙarasa masa. To gobe kuma sai in ji waƙar shata sai in ji ita ba irin wannan ba ce. Akwai lokacin da na ji waƙar sani sabulu ta salo. Har sai na to sai da kaina sai nake zama nake mamaye nake tunani. A'a to wai ne bambancin wannan menene bambancin wannan ne zo har in ji wannan sun ɗauko. Sai dai ba Allah ya turo ba ne da sani za ta ƙarasa ba. Amma da ka ɗauko kalma sai ya ƙarasa. Sai tun ban san akwai wata waƙa ta rubuce da ta dubi ba na ƙara waƙa gaskiya. To wannan shi ne kuma tun ina yaro duk inda na tsaya idan na ga misali na kalli wata ya sahi ba haka na ga sabon to sai na ga suna na da na ta sai ya mana waka da shi. Kuma ko da wakar wani na ji daban in Allah da to gobe sai ka ji ni ina yin wannan wakar amma kuma na caccanje ainihin su maganganun da yake. To tun daga wannan lokacin shi yasa ko bayan wani lokaci akwai wani arama malai da ake ji aka ja masa cewar ai na dawo ina waka sai ta ai babu abin mamaki. Da tun yana yaro dama haka yi.
Ya ga alama.
To duk wanda suka sanya iyarin tata in suka ji an ce ina waka sai su ce ai babu abin mamaki dama ya nuna abin da dama haka abin da to mafi akasin zai kusa in ce na fara tun ina yaro amma kuma shiga studio in fara rubu da waka a studio shekara tara kenan.
To alhamdulillah. To amma me yasa ka waƙe mata wannan waƙa da muka fara da ita sai safi na suka waƙo haka?
To ka san waƙa waƙa ce kuma mawaƙi mawaƙi ne amma akwai bambanci.
To
yawwa abin mawaƙin da zai zama mai nazari kafin yi waƙa waƙa wata abu ce mai matuƙar sauƙi amma idan ka nazarci abin da za ka yi waƙar a kai. Babban dalilin yi wa mata waƙa shi ne ko a jinsin mutane ko a jinsin aljanu ko dabbobi ko tsuntsaye duk irin na ka ganin mafi ta haifi. Da haka ciki ne ai na fayyace komai ma a waƙar ita ba ta buƙatar sharhi amma dai tunda an tambaya idan ka duba ai akwai wani kirari ma da ake cewa duk wani za ka yi mafi ta haifi. Da haka kuɗi kake tunƙawo da shi ko ilimi ko gaban kasar ina ne kai ko kai ne shi mawa majalisar ɗinkin duniya idan an su dawo ne masu ta haifi. To me ya kamata wannan da ta haife ka ta girai ne ka san shataki da kutsarin ka da wai me ya kamata ka girmama ta ka daraja ta ka nuna matsayinta wannan waka da ne gaskiya kusan ita ce ta farko. Dan akwai guda biyu suna nan da zan yi a kai.
Da an yi a haifo mana.
Sabuwa ta zama a kai da zan ɗora a kan irin kasan akwai mutane da yawa za ga suna auren mata sannan ake soyayya ce ta riri ta suna
nuna ta shiga gida ta zama wani abu da ba.
To amma bayan kuma yin auren sai kuma ka ga an samu
sai yau da gobe ya sa an goye mara amarya.
Wannan ko wanne ne
shi ne din
yana suna din wannan wanne yake mun kaza kaza
ya tubuli
kafin yi aure. Dan to irin waɗannan su nake kalla.
To batun iyali fa.
To Safina na tambaya.
Akwai biyu ko uku.
Batun iyali muna kan hanya insha Allah.
To Allah nuna mana lokaci.
To akwai waƙar da kai ma ka waƙe Hadiza Gabon. Me yasa kai wa Hadiza Gabon waƙa a take ce?
To ka san kowane mutum yana da gurmi. ko kuma ki gwana ko kuma gwanin haka ne umma take zaka samu kana da gwanin ta in namiji ne zaka samu yana da gwanin sa gaskiya tun lokacin da na fara kallon cin din ta wasira 2000 kenan ni kuma a duniya sai na ji ita ce ta yi ne sai tun ban san ma to kawo tafiya ta tafi kullum ni dai a burina tunani na ci tana raina bai Allah duk da na ganta na kan gida
yau wato bari mu dan ji waka
sai karshe
bari mu dan ji waka kadan
ya hadiza gabon sanno hadiza gabon hadiza talqoran sanno hadiza gabon na da da sanki hadiza gabon na kaunar ki hadiza gabon ki yarda ki so na hadiza gabon idan ki ta so na fana ci gari VOA radio aiki a studio dukka gidajen radio aikin a gurin ku suke koyo VOA radio voice of america muryar america sashin hausa zalla
ai da yawaki Hadiza Gabon inda baka waki baka yi mana wannan dan dan kirarin ba wallahi da yin ce to akwai matsala yawa to mun ji abin da yasa kai wa Hadiza Gabon a matsayin gwanakka ce wannan muryar da ka aika mun ta wannan murya Amurka din nan da me yasa kai mana wannan
wannan to abin da na duba har kullun dai zaka ga akwai bambance da ake samu a bangaren media ko bangaren gidan talabijin ko bangaren jarida duk dai wani abu da ka sani akwai wani abu da Allah yake zaba ya daga shi ya zama yayi fitin kau kuma to wannan abin da kalla mun saba jin labaran duniya musamman kanan kafar America kuma kamar misali a wakar da ne America zaka danna cewa ai America ita ce duniya ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza
sai mako mai zuwa zan buga wakar ai wakar ina son zuwa America ba to muna godiya
kan ka kalla to shi ma kenan za mu iya kallon ita kanta gidan radio American ikara da shekaru ana ta kai sannan kuma gashi kowa yana sauraron labarin kuma duk labarin da aka ji daga nan kowa ya gamsu cewa gaskiya da
to muna godiya amma jirwaye mai kamar wanka ai mana waka ta sosai ga kana da
yanzu bari mu ji wakar ka ta dan Hausa
dan kana da sauraron minti daya
ina da sauraron minti daya
amma bari mu ji wakar ka ta dan Hausa
to masha Allah
shine mai kishin yare na ni yaran Hausa da sunan wanda yayo yare Allah shi yayo bare sannan kuma yayo yare
to kaji wakar dan Hausa muna sallama ne yanzu haka tare da kai a cikin daƙiƙa 10 zaka ga ya mun zuwa 15 ni isa kai wannan wakar
to gaskiya ka san kullun za ga ana cewa babban abin da ya hana Nigeria gaba shi rashin yin karatu da harshen mu
harshen uwa
haka ana daukar wasu manyan kasashe yawa ana cewa waɗanda suka ci gaba za ga duk suna karatu karantarwa ne da harshen gida to sannan bangare ko menene ana cewa kai tushin naka ya fi na aro kayan aro ko ka ara karfi ba za ka taba yin daidai da ni abun ba
musamman ya karba abin
da ka ci da kwarewa lakin wani harshe ko shiga ko ta wani in dai ta wani ke to ba za ka kai so kamar wannan ne abun ba
to muna godiya tsofin zamani ai lokaci ba zai bar mu mun kishi dai yasa kai waka wannan waka to mun gode sosai da ka samu lokaci ka sa abin ne minti 30 din sai ka ga kaman kiftawa ido mun gode da
lokaci
masha Allah to Safina yanzu kan kema funan zamu sallama da ke a madadin
Safina ta Sodangi
Tulu Ladies Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma engineer mu ne Mr. John sai Maryam Bugaje ta Facebook live ni Usman Kabara nake cewa bari mu barku da sokin zamani
idan muka dauke larabci
ke turanci in dai za ai adalci to na ukun su tilas ne asako Hausa akwai